This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan asari da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfila Hashin Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Ballal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi, 2 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hafiz ba makanin labarai.
Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya sanya hannu kan umarnin zartarwa da ke daura harajin kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin da ake shigowa da su daga ƙasashen Canada da Mexico, da kuma harajin kashi 10 cikin 100 na kayayyakin da ake shigowa da su daga China. Jiragen yakin Amurka sun kai hari kan ƙungiyar IS da ke Somalia, inda suka kai farmaki kan abinda jami'ai suka bayyana a matsayin tungar manyan jami'an ƙungiyar a yankin mai tsaunuka. Yayin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ke shirin yin tafiya zuwa Washington don ganawa da shugaba Donald Trump, ƙungiyar Hamas ta sake sako ƙarin wasu 'yan Isra'ila da aka yi garkuwa da su.
To, kanan labarin duniya kenan. Cikin shirin za mu duba batun ficewar ƙasashen Niger, Mali, Burkina Faso daga ƙungiyar ECOWAS.
Yau Allah ka mu bayan shekara guda, kin kuma yau mun hita shikenan, ba mu babu sabiyawo. Babu wanda a tare sai da yawo.
Haka kuma muna dauke da shirin dandalin yan jarida, wanda a yau Sulaiman bar mai shirya kuma zai gabatar mana daga jamhuriyar Niger. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aika mana ta email. To amma fa sai mun fara da shin kashi na farko na labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya sanya hannu kan umarnin zartarwa da ke daura harajin kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin da ake shigowa da su daga ƙasashen Canada da Mexico, da kuma harajin kashi 10 cikin 100 na kayayyakin da ake shigowa da su daga China, wanda zai fara aiki a ranar Talata mai zuwa, a cewar Fadar White House. Sakatariyar yaɗa labaran Fadar White House Caroline Leavitt ta faɗa a yayin wani taron manema labarai a ranar Juma'a cewa Canada da Mexico suna ba da damar shigar da muguwar kwayan nan ta fentanyl da ke kashe Amurkawa da kuma bakin haure ba bisa ka'ida ba zuwa kasar mu. Trump, wanda yake hutun ƙarshen mako a wurin shakatawa sana Mar-a-Lago da ke jihar Florida, bai shirya zai yi wa manema labarai magana ba. Yayin da kayayyakin Canada za su sha harajin kashi 25 cikin 100, Trump ya ce zai ɗora harajin kashi 10 cikin 100 kan ɗanyen man Canada da ake shigo da shi. Makamashin da ake shigowa da shi daga Mexico na cikin kayayyakin da aka daura wa harajin kashi 25 cikin 100. Mexico da Canada sun mayar da martani daga baya a ranar Asabar, yayin da China ta yitar da matakin na Trump a ranar Lahadin nan, amma ta bar damar tattaunawa don gujewa taɓarɓarewar lamarin. Jiragen yakin Amurka sun kai hari kan ƙungiyar IS da ke Somalia, inda suka kai farmaki kan abinda jami'ai suka bayyana a matsayin tungar manyan jami'an ƙungiyar a yankin mai tsaunuka. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da kai farmakin na ranar Asabar a shafukan sada zumunta, yana mai bayyana lamarin da auna babban mai shirya kai hari na ISIS da sauran 'yan ta'adda da ya ɗauka kuma yake jagoranta. Waɗannan masu kisa da muka samu sun ɓoye a cikin kogo, suna yin barazana ga Amurka da ƙawayenmu, inji Trump. Har-haren sun lalata kogunan da suke ciki, sun kuma kashe 'yan ta'adda da dama ba tare da cutar da fararen hula ba. Wata sanarwa ta daban daga sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ta ce har-haren sun afka wani yanki ne a tsaunukan Golis na Somalia, kuma ya ƙara kasara ƙarfin ISIS na ƙulla makirci da kai har-haren ta'addanci da ke barazana ga 'yan Amurka. Abokanmu fararen hula da ba su san hawa ba, ba su san sauka ba. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ke shirin yin tafiya zuwa Washington don ganawa da shugaba Donald Trump, ƙungiyar Hamas ta sake sako ƙarin wasu 'yan Isra'ila da aka yi garkuwa da su, ciki har da wani ba Amurka ɗan asalin Isra'ila, bayan shafi kusan watanni 16 a hannunsu. Sannan Isra'ila ta sako fursunonin Falasɗinawa da dama. Ana sa ran mataki na gaba na tsagaita wuta a Gaza zai kasance cikin ajandar taron idan shugabannin biyu suka haɗu a ranar Talata mai zuwa. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce,
I believe that working together again, we will raise the U.S.-Israel alliance.
Na yi imanin cewa yin aiki tare za mu ɗaukaka ƙawancen Amurka da Isra'ila zuwa matsayi mafi girma. Na da yakinin cewa za mu kammala fatattakar ta'addancin Iran da samar da wani sabon zamani na zaman lafiya da wadata ga yankinmu. Ana shirin fara tattaunawa kan mataki na biyu na tsagaita wuta da Hamas, yayin da Netanyahu ya zama shugaban kasar waje na farko da zai gana da shugaba Trump a fadar White House.
To nan ba da jima ba Hafiz zai sake da mana da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan. Ficewar kasashen Mali, Niger da Burkina Faso da suka yi daga kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ya fara aiki daga ranar Laraba bayan wata dambarwar siyasa ta tsawon shekara guda ta ratsa yankin. Ta kuma saka kungiyar a halin rashin tabbas. Shugabannin mulkin soja na kasashen na Burkina Faso, Mali, Niger sun zargi kungiyar ECOWAS da kakaba musu munanan takunkumai na rashin tausayi da suka saba ka'ida bayan juye-juyen mulkin da suka dora su kan mulki. Yusuf Abdullahi ya hada mana wannan rahoton.
Dubban dubatar mazauna birnin Yamai ne suka gudanar da wannan jerin gwanon wanda ya tashi daga dandalin Place Tumo zuwa dandalin Place de la Concertation domin nuna murnar su da fitar kasar Niger cikin kungiyar ECOWAS tare da kawo goyon bayan su ga kawancen kungiyar IAS wanda ya hada kasar Mali da Burkina Faso da kuma Niger.
Daga yau mu rabu dan mun ga harkokin mu ba daina ba kuma gani cigaba ba daina ba. Su suna bayan waran su da ba su so Afirka su cigaba, mu ko muna so mu cigaba, saboda shine muka ce da su da mu hanyar mu ba daina ba.
Kuma IAS kin ga da su suka rena, to wallahi duka kasashen ga za su komo cikin IAS, kuma IAS za ta zama États-Unis de l'Afrique, inshallah.
Sebeyao, ta doki sunan ta na Sebeyao, da yau sai yau. Mu kan Niger, ba mu ba Sebeyao. Tsawon shekara 49 Niger tana cikin Sebeyao. Babu wani abu da uwani wanda muke gani. Don ka muna bayan sojan yubo yau, muna bayan gobe, muna tare da kungiyar mu sabuwa ta IAS.
Yunkurin kungiyar ECOWAS na tsawon shekara guda domin sake mayar da waɗannan ƙasashen uku a cikin ta bai samu nasara ba. Duk da haka kungiyar ta ECOWAS ta sake baiwa waɗannan ƙasashen uku wasu watanni 6 domin sake duba matsayinsu.
Wata 6 wannan da sun kace sun ba mu ba dan wani abu bane, saboda su nemi su cuce mu a cikin muna sai da yawokin. Yau Allah ya sa mun kawo inda mun yi shekara guda kin da sun kace bayan sai bayan shekara guda mu hita. Yau Allah ka mu bayan shekara guda kin kuma yau mu hita. Yau mu hita shikenan, ba mu babu sai dawo. Yau babu mu babu sai dawo, babu mu babu wanda a tarar sai dawo. Wanda ke son ya zo IAS in mutunan kware ne, in kasa wanda ke da magana irin tamu ta yan aka yi ba a komowa, hanya na bude in ya cika ka'idodi waɗanda ya kamata mutum ya cika sai shigo IAS. Bamu liƙe ƙofa ba.
Tuni dai kungiyar ta ECOWAS ta nuna amincewarta da fitar waɗannan ƙasashen uku na IAS daga cikinta. A wata sanarwa da ta fitar, kungiyar ta ECOWAS ta bayyana cewa al'ummomin waɗannan ƙasashen uku za su ci gaba da kai da kawo a cikin ƙasashe mambobinta, tare da ci gaba da amfani da wasu takardun kungiyar, musamman ma fasfo, har sai abin da hali ya yi. Yusuf Abdullahi daga Niamey, Jamhuriyar Nijar.
To a gaida Yusuf Abdullahi. To wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya da mana da ƙarshen labaran duniyan.
Ana ci gaba da samun cece kuce kan wani kazamin hari da aka kai a wata makarantar kwana a Suza, wani birni a yankin Kursk na ƙasar Rasha da ke ƙarƙashin ikon Ukraine tsawon watanni 5. Rundunar sojin Ukraine ta bayar da rahoton mutuwar mutum hudu tare da jikkata wasu fiye da 80 da aka ceto daga baraguzan ginin. Shugaban kasar Ukraine Zelensky ya ce harin wani hari ne da jiragen yakin Rasha suka kai kan wata makaranta inda fararen hula ke fakewa da shirin ficewa. Sai dai ma'aikatar tsaron Rasha ta zargi Ukraine da cewa an harbo makamai masu linzami daga yankin Sumy na kasar Ukraine. A halin da ake ciki, adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin makami mai linzamin da Rasha ta kai kan wani bene a Poltava ya kai 14, ciki har da yara biyu. Yau Lahadi za a gudanar da bikin bayar da kyautar Grammy Awards a birnin Los Angeles da ke jihar California, a wani biki da zai girmama mafi kyawun kiɗa tare da amincewa da mummunar gobarar daji da ta yi barna a masana'antar. Beyonce za ta yi gasa don samun babbar kyautar Grammy da kundin waƙoƙinta na shekara tare da Cowboy Carter, fitacciyar mawaƙiyar da ba ta taɓa lashe kyautar kundin waƙoƙi ba duk da lashe kyautar Grammy 32 da ta yi fiye da kowane mawaƙi. Har ila yau, a cikin waɗanda suke takarar kundin waƙoƙi na shekara akwai shahararriyar mawaƙiya Taylor Swift da The Tocho Point Department da kuma Billie Eilish da Hit Me Hard I'm Soft. Tashar talabijin ta CBS za ta watsa bikin kai tsaye na misalin karfe 8 na dare agogon ET, wato karfe 1 agogon GMT na ranar Litinin, daga crypto.com arena da ke Los Angeles.
Muhammad Haizuwa wallake ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma a duk lokacin da ake so za a zuwa shafin mu na yanar gizo domin sauraron wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. To yanzu a nan Washington DC agogon muna cewa karfe 10:12 na safe, yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Tsango makocin mutunci ba shi sauyin na dan jarida.
Masu sauraro, barkamu da sake haduwa a shirin dandalin yan jarida wanda ke haska fitila kan muhimman abubuwan da suka wakana a tsawon mako a kasashen Afirka ta yamma da ta tsakiya. Ni ne Sule Mumuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A yau shirin zai karkata ne kacokan kan ficewar Niger, Mali da Burkina Faso daga ECOWAS watanni 12 bayan da waɗannan kasashe suka kaddamar da yunkurin raba gari da kungiyar da suke ganin tana musu katsalandan a harkokin cikin gida. Wani ci gaba ko akasin haka matakin ka iya haddasawa talakawan yankin a harkokinsu na yau da kullum? Wannan na daga cikin tambayoyin da za mu yi kokarin samarwa amsa tare da bakin shirin na yanzu, editan jaridar L'Independent Plus Jaharu Mamman da Suleiman Bra, editan jaridar La Voix du Peuple. Malamai, barka ku da zuwa.
Barka dai Suleiman.
Barka sire.
Jeff, bari mu fara da kai. Yanzu dai ta tabbata kasashe uku da suka kafa kungiyar IOS sun fice daga Sedeao. Wani ci gaba ko cikas ka iya biyo bayan haka?
To shine inda kwai ci gaba na fari da ya kamata a ce za su yi alfahari da shi, shine ganin yanzu hankalinsu ya komo kan ya ta'addanci, tunda shine Ummal Aba'isa kafa wannan kungiye. Wa'annan sojoji da suka dau mulki a kasashen uku, kowa ya yi tunkaro da cewa rishin tsaro da magabatan harakullah suka sa kasashen shine ya kawo suka dauki mulki, kuma suka kafa wannan kungiya IS don su ji dadin maido da tsaro a kasashen su. Kenan ana iya cewa inda kwai ci gaba yanzu kenan hankalinsu ya komo waje guda, babu rikitayya su da Sedeao don ja'in ja, za su mai da hankali yanzu akan su ceto kasashen su daga harkar tsaro. Na biyu shine tsare-tsare da za su yi, tunda in ka diba da yankin Mali da yankin Burkina da na Niger, yana ce maka wuri ne na makiyaya. To kenan wannan maido hankali da aka yi kenan za a yi tsari wanda makiyayan nan za su ci riba shi, kuma sun jima shekaru da shekaru suna kuka, musamman in ka dauki Niger da Mali, an jima ana rikici tsakanin makiyaya na ƙasar Niger ne, musamman yankin Tilaberi da makiyaya na tsallaken Mali, wanda mafi yawa rikici yayi yawa tun fil azal kahin ta'addanci yayi ƙarfi ma, wannan suna fama da rishin fahimtar juna tsakanin makiyaya namu na Niger da ƙetaren Mali, inda ake sace-sace wannan su zo su hada wa'annan da makamai su yi kashe-kashe su amshi dukiya. Kenan kaga tunda yanzu an komo an kawo kungiyawa da za ta bada damar zarga-zarga, kenan za a ciwo kan wannan matsalai. In ya so sai tsinkaye na nesa, wanda ake ga shi ma akwai riba, kamar irin tsarin da suka yi da suka kawo IAS, suka sa hannu a dokoki na cewa za su haɓaka zarga-zarga zuwa da zawa tsakanin wannan ƙasashe uku.
Suleiman, wani irin ci gaba da koma baya za a iya fuskanta sakamakon wannan al'amari da ya shiga tsakanin waɗannan ƙasashe?
To, banda harkokin governance wannan politik mulki, ai da kwai harkoki irin na hulɗa, musamman abin da ya shahi kasuwanci, kuma akwai hulɗoɗi wanda ya shahi na su kansu al'umma na wannan ƙasashen guda 15. Ku tuna na cewa in kuna cikin wannan ƙasashe 15 nan, in na tashi a matsayina na ɗan Nijar, in zan tafi Senegal ko zan tafi ina ne, banna tambayar wani passport. Kuma harkokin kasuwanci ma akwai kudin kwasam wanda ake kasuwanci, kuma akwai wannan kartin don ta dan resursan kin sai dawo. Duk dukkan irin wannan abubuwa ne wanda to he zamana su ada a jagorancin, kamar an hibe harkokin ƙarhin siyasa musamman bisa kan harkar manda washe lokacin ka zai kare wa'adin mulki. He zamana kuma a cikin ƙasashen da sai dawo ma akwai wanda suke fada aji, wanda su suna iya yin wani abu, wasu kuma he a ga su in suka yi abu ya kalahi. Kenan wannan sojoji su ya suke ga sota su ce bisa tahiya, kamar wannan inci ne da suka samu na hwari. Kalubale wanda al'ummomi za su iya fuskanta, musamman ma mu in ka dauka harkokin mu ne na Niger. Na farko shine, ku tuna da mu da Nigeria muna raba iyaka ta kilomita 500,000. In kuka dauka a jiha takwas da gare mu, banda Yamai da Tilabiri da Agadas, babu wata jiha wanda bata wata iyaka da Nigeria. Hulɗar kasuwancin da muke yi da Nigeria bun mayan shi da Mali da Burkina. In aka ce yau mutumin Niger ya yi visa zai shiga Nigeria, ko kuma shi ɗan Nigeria in zai yi visa sai ya shigo nan gurin, kun ga nan gurin ti baya ne aka samu ba ƙarami ba. Misali in ka ɗauki Mali, tana da buƙatar Senegal, tana da buƙatar Cote d'Ivoire, tana da buƙatar Ghana, bisa kan harkokin mai ne, bisa kan harkokin wuta ne, bisa kan harkokin wasu abubuwa. Ita ma Burkina tana da buƙatar Cote d'Ivoire, tana da buƙatar mu ma nan gurin muna da buƙatar sauran ƙasashe. Kenan muna iya wasu abubuwa, hallo wasu abubuwan dole he mun zo mun yi su da wasu ƙasashen.
Damina da ruwa da iska bai hanin aikin jarida.
Jaharu, wai a ƙarshe kamar ya kake ganin zamantakewa ko kuma makwabtaka za ta kasance a tsakanin ƙungiyoyin nan biyu, IOS da CDAO?
Kasan in ka leka ka gani shi wannan rabuwa da aka yi wani aji ne da aka kai na kama irin bayanin da nama na gurin da aka ɗauka na yanzu ka a ƙara samu mu baki. Ba tura ba sa biyo ba ta ECOWAS su taka mu burki a cikin yanayin tahiyar da ƙasashen mu guda uku. In muka yi niyyar tsarin mulki duk wanda muke so, ba abi ta ECOWAS a ce ko za a dauka mataki akan mu ko za a kawo mu hari. Wato kenan kaga nan ana iya cewa shi yasa aka yi hito daga ciki. To amma idan ka leka ka gani yanzu hudda tsakanin wannan a kungiyar ta IAS da ECOWAS, dole sai sun yi hudda saboda ni, saboda idan ka dauki kasashen wannan kowa na ma bayanin irin kasashen shi na hudda hada-hada kasuwanci da hudda ma irin ta cigaba ta kasa da kasa, irin kasuwancin da ake yi kamar yanda na ma bayani da hudda da muke yi da Nigeria, ba mu da ita da ka hada Mali da Burkina babba su kamo hudda dake da kai tsakanin Niger da Nigeria, hatta kasuwancin, hatta zamantakewa, hatta gane ma juna da ƴan uwanci da arewacin Nigeria da Niger, da rabi kishi biyu na ƴan Niger suna hudda su da arewacin Nigeria. Rabuwa irin ta dindindin an rabu babu ita, amma yanzu dai za a koma hudda tsakanin kungiyoyin biyu tunda talakawan su tare suke. Kenan kowa idan yana so ya gyara ma talakan shi rai sai ya komo ya nemi hudda yanzu a zamna da ECOWAS da IS a tsaida a tattauna. To in ka lura kuma ai ta nuna duk da an raba kayan magabatan IS ai kaji sun ce ba su yanke ba kwata-kwata wannan hudda ta talak wadda ake yi dama. Dan sauran kasashen talakan kasashen ECOWAS suna iya shigowa Niger su jujjuya su yi yanda suke yi da su ma sai da yawan kaji ai ta ce har lokacin da za su dau wani mataki su tsaida. A yanzu dai an bar talakan za su ci gaba da wannan hada-hada ta su. To yana nuna kaga kenan talakawan wannan in magabatan sun raba kungiyoyi magabatan haddo sun yi imani da talakan su tare suke. Kenan dole hudda da ECOWAS da IS ba ta naso ba ce kana so ina so ta tilas ce saboda kare haƙƙin talakawan su tunda duka sun ce hada-hadar da ake yi don su gina kasashen su ne kuma don talaka suke yi.
Suleiman, idan aka yi la'akari da wasu bayanai da aka ringa shi a baya kamar akwai kasashe da ke gwada alamu ko yunkurin su fice daga ECOWAS su shiga IS. Ayar misali ministan harkokin wajen Togo ya yi wani furici mai kama da wannan, sannan ana ganin yadda kamar shugaban sabon shugaban Ghana ke mu'amala da shugabannin waɗannan ƙasashe na IS, har ma rahotanni sun ce ya naɗa wani manzon musamman mai kula da harkokin IS. Ba ganin waɗannan ƙasashe watakila IS ɗin nan za ta iya jan hankulan sauran ƙasashe waɗanda kamar ba sa jin daɗin tafiyar da ake yi a sai dai
to ko babu mamaki tunda IS dai sojoji ne kuma shi ma kuwa sun tarihin Togo. Mai Ghana abin zai mamaki saboda Ghana tana cikin ƙasa wanda a Afirka ma ta yi huce bisa kan harkar tahiyar demokrasiya. Naɗa manzo wanda zai zo shi kasashen IS hede don a tattauna bisa kan hulɗoɗi tsakanin ko ita Ghana a matsayinta na ƙasa da ƙasa kowace guda-guda ko kuma da Ghana da sauran ƙasashe na harkokin IS a turanci ake cewa cooperation bilateral wannan. Amma banna tsammani Ghana tana iya komowa ta zo ta shiga cikin IS. Muna so intin kanmu, muna so mu zamana mun girku da kanmu, sai ya zamana kuma kasashen namu matsalolin da gare su da abin da suka huskanta ya hi karhin su da yawa musamman harka irin ta tsaro. Frontier kinmu duka jaha biyar tana da iyaka da Nigeria. Dole zancen tsaro he mun zo mun koma ni mun shi da Nigeria, zancen kasuwanci he mun zo mun shi da Nigeria, zancen shigi da huci ta al'umma he mun zo ni mun ita. Kenan dole ko ai da mai da sauran wancan kasashen, amma sauran abubuwa dole ne an zo an zamana tunda kasar ce ake al'umma ce ake wa, kuma dole ana samun matsaloli bisa kan shugabanni na kasashe wanda suke jagoranci a lokacin da Allah ya sa su ne suke yi. Mai amma abu mai muhimmanci dole a diba kasar, kuma a diba shi talaka menene zai ji ya biyo bisa kan tahiyar shi ta yau da gobe. Misali guda wanda harkar tsaro ta sa suka shigo misali daga Najeriya ko daga Mali ko daga Burkina, lalle mai da Burkina yau tare muke da su,
to ƴan gudun hijira,
ƴan gudun hijira wanda suka shigo nan gurin, wanda gare mu a jihar Maradi ko a jihar Difa ƴan Najeriya suna da yawa. Akwai wanda suke tashi su zo su Niger a musu magani, mu akwai wanda suke tashi ko su je. To ya ne za a yi? Dole ne sai an diba al'ummar saboda abubuwan su ta hidide.
Yawa Suleiman da Jafaru, ku bari mu tsaya da ku a nan saboda kurewar lokaci. Muna godiya da gudunmuwar da kuka bayar. Masauraro, nan muke rufe shirin na yau. A madadin waɗannan zaratan 'yan jarida daga Niger, Suleiman Umaru Bura da Jahar Mamman, ni Suleiman Mumuni Barma da duka abokan aiki na muryar Amurka ke ce da ku sai wani shikon insha Allah.
To madalla, a gaida Suleiman Barma. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, ga wannan sakon.
Masu sauraro, albishirinku, shin kuna neman labarai da ɗimi-ɗimi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu akan lamba kamar haka: alamar ƙarawa 1 wato plus one, sai ku saka 2 0 2 4 4 5 6 3. Zan sake maimaita lambar alamar karawa 1 2 0 2 4 4 6 3. Kada ku bari a bar ku a baya. Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannu.
To wannan haka yake. Yanzu kuma lokacin da zamu kanka muku kaɗan daga cikin wasu sakonnin da kuma masu sauraro ke aika mana ta email. To sakonmu na farko ayo ya fito daga wato Sama'ila Agnes Malam Fatori. Yace samun ragin farashin man fetur a matatan man Dangote daga naira 950 zuwa 890, wato samun ragin naira 90 kan kowace lita, mun fahimci cewa kasuwa ce kawai take yin hallinta. Domin da zara an samu faduwar darajar dala, sai kaji an fara rage farashin man fetur. Ko mun san cewa ba lalle bane gidajen mai mallakin NNPCL da dillalan man fetur na IPMAN su rage farashin su a daidai wannan lokaci ba. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar Katsina. Ya fara da sallama yace muna fatan ci gaba da samun saukin rayuwa kamar yadda muke samu a yanzu. Muna samun sauki kan matsalar rashin tsaro. Muna samun sauki akan tsadar kayan abinci. Muna samun wutar lantarki akai-akai. Tsadan man fetur da kayan masarufi su ne muke fatan ganin su ma sun sako ƙasa. Mu dai ci gaba da addu'a kamar yadda muka saba. Insha Allahu komai tsanani sauki na zuwa. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau. Yace fatan mu shine farashin man fetur ya fadi ƙasa warwas. Ba wai a rage sannan kuma a dawo a ƙara ba, kamar yadda ake mana a Najeriya. To mun gode ƙarshen sakonnin kenan. To don mu ka zo ga shirin na ƙarshe, labarai amma a takaice.
Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya sanya hannu kan umarnin zartarwa da ke ɗaura harajin kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin da ake shigowa da su daga ƙasashen Canada da Mexico, da kuma harajin kashi 10 cikin 100 na kayayyakin da ake shigowa da su daga China, wanda zai fara aiki a ranar Talata mai zuwa, a cewar Fadar White House. Sakatariyar yaɗa labaran Fadar White House Caroline Leavitt ta faɗa a yayin wani taron manema labarai a ranar Juma'a cewa Canada da Mexico suna ba da damar shigar da muguwar kwayan nan ta fentanyl da ke kashe Amurkawa da kuma bakin haure ba bisa ka'ida ba zuwa kasar mu. Jiragen yakin Amurka sun kai hari kan kungiyar IS da ke Somalia, inda suka kai farmaki kan abinda jami'ai suka bayyana a matsayin tungar manyan jami'an kungiyar a yankin mai tsaunuka. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da kai farmakin na ranar Asabar a shafukan sada zumunta. Yana mai bayyana lamarin da auna babban mai shirya kai hari na ISIS da sauran 'yan ta'adda da ya ɗauka kuma yake jagoranta. Yayin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ke shirin yin tafiya zuwa Washington don ganawa da shugaba Donald Trump, kungiyar Hamas ta sake sako ƙarin wasu 'yan Isra'ila da aka yi garkuwa da su, ciki har da wani ba Amurka ɗan asalin Isra'ila, bayan shafe kusan watanni 16 a hannunsu. Sannan Isra'ila ta sako fursunonin Falasɗinawa da dama. Ana sa ran mataki na gaba na tsagaita wuta a Gaza zai kasance cikin ajandar taron idan shugabannin biyu suka haɗu a ranar Talata mai zuwa. Ana ci gaba da samun cece kuce kan wani kazamin hari da aka kai a wata makarantar kwana a Suza, wani birni a yankin Kursk na ƙasar Rasha da ke ƙarƙashin ikon Ukraine tsawon watanni 5. Rundunar sojin Ukraine ta bayar da rahoton mutuwar mutum 4 tare da jikkata wasu fiye da 80 da aka ceto daga baraguzan ginin. Shugaban ƙasar Ukraine Zelensky ya ce harin wani hari ne da jiragen yakin Rasha suka kai kan wata makaranta inda fararen hula ke fakewa da shirin ficewa.
To madalla masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma anjima dare za mu sake dawowa da wani sabon shiri na kallabi idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu, sai a zubi shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kan amaradin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka shirin ya zo gare ku, sai kuma Fiona Ndudo Mai wadda ta haɗa tare da bada umarni, har ma da injiniyanmu na yau Mr. Santos. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.